الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. يقول المصنف رحمه الله: ففي شهيد البخاري رضي الله عنه ففي شهيد البخاري عن شداد بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم اعترفي لا إله إلا أنت، قبلتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك، ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ لك بنعمتك علي وأعوذ بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح مؤمنا بها فمات من ليلته دخل الجنة.
فمات من يومه دخل الجنة. من قال to shike nan na kula cewa naka ne da matsala. Inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna asdaqa alhadith kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساك سادواء وأن مسلات ميتارن البركة مسلات عثمان ابن عفان أن قدد كن جهر كنو كن قرن كنو أولا يمتشي نلي تنن يو أشرن تقوس قوات الربيع الأول هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم أدوه ديد أليه من ثلاثين الشداء وأنكم يزو ديد دشا ترى قوات الدايا ميلادية تدبو بي دشا بير أو أن مجلسين ماكو ماكو وأن مكي كراتن لتافن الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان نا شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى. كما وانا شيني درس منا تند ترى وانا للتافي ذا متاشي دقا اند مالا يكي تيوا ففي صحيح البخاري عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح مؤمنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى مؤمنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. وانا حديثي نير البخاري رويته لك شداد ابن أوس الأنصاري النجاري أبو يعلى تيدك تكين صحبا النبي صلى الله عليه وآله وسلم wanda ya rike shugabancin garin Hims a cikin kasar Sham ko Assyria a yanzu, yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kauce wa rigingimu da suka faru tsakanin sahabbai a lokacin ko bayan kashe Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu. Kun san cewa sahabbai akwai waɗanda suka kasance tare da Sayyidina Ali da wanda suka kasance tare da Sayyidina Muawiya, akwai kuma wasu waɗanda ba su shiga cikin rigimar ba gaba ɗaya, ba sa nan ba sa can, irin su Abdullahi ibn Amr ibn al-As, irin su Sa'id ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid da Abu Bakra da sauransu da dama daga cikin sahabbai waɗanda ba su shiga ba. To wannan Shaddad ibn Aus yana daga cikinsu. Mutum ne wanda ana sifanta shi da fasaha ta magana da haƙuri da juriya da hikima. Ya rasu a Qudus shekarar hijira 58, wato daidai da shekarar da Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ya rasu. Wani hadisi, hadisin Shaddad ibn Aus, Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabu da'awat, babu fadlil istighfar. Haka nan Imam Ahmad da Tirmidhi da Nasa'i duk sun fitar da wannan hadisin. yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce sayyidul istighfari shugaban istighfari an yaqula al'abdu shine bawa ya ce allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ya allah kai ne ubangiji na babu kuma wani abin bauta da gaskiya sai kai khalaqtani wa ana abduka ka halicce ni kuma ni bawanka ne wa ana ala ahdika wa wa'dika ina nan a bisa yarjejeniyarka wa wa'dika da kuma alkawarinka masata'atu bakin iyawata daidai karfina daidai kokarina a'udhu bika min sharri ma sana'tu ina neman ka tsare ni kai min tsari daga sharrin abin da na aikata abu'u laka bi ni'matika alayya ina komawa gare ka da ni'imar ka gare ni wa abu'u bi dhanbi ina komawa da zunubi na faghfirli don haka ka gafarta mun fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant domin babu wani wanda yake gafarta zunubai sai kai annabi yace man qalaha idha asbaha mu'minan biha wanda ya faɗi wannan magana ko wannan kalma ko wannan addu'a idza asbaha lokacin da ya wayi gari mu'minan biha yana mai imani da abin da yake faɗa famata min yawmihi ya mutu a wannan yinin dakhala aljanna to zai shiga aljanna wa man qala idza amsa mu'minan biha famata min laylatihi dakhala aljanna wanda kuma ya faɗi wannan kalmar ko wannan addu'ar yayin da ya marece yana mai imani da ita sannan ya mutu a wannan daren annabi ce zai shiga aljanna wannan shi yake kira sayyidul istighfar kuma ya kunshi abubuwa masu fadin gaske masu daraja masu kima wanda ya sa malamai suka rika yi masa sharhi cikin wadanda suka yi masa shaykhul islam yana da risala karama a cikin jami'ul masail wal rasail na shaykhul islam sharhin wannan hadisi sayyidul istighfar tana yiwa akwai sharhi mufrad wanda yafi wannan tsawo da Allah bai zo mana ba saboda cikin littafansa an cikin rubuce-rubuce Ibn Taymiyyah an ce yana da sharhi sayyidul istighfar naga wanda yayi a cikin littafin sa jami'i wanda aka sa a cikin littafin sa jami'ul masail ba shi da yawa yayin shafuffuka ne kadan al-aini badruddin al-aini yana da littafi babba shafuka ne masu yawa sun kai wajen 200 da wani abu sharhu sayyid al-istighfar sharhin wannan hadisi Ibn Taymiyyah ya ce abinda ya kunsa na kalmomi masu tsada gwalagwalan kalmomi masu kima da daraja da girma lalle ya cancanci ya zama sayyidul istighfar ya zama shine shugaba a cikin nau'uka na istighfari annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan taki ya bashi wannan mukami yace sayyidul istighfar saboda haka suna ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ba wai istinbadi ne na wani malami daga cikin malamai ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya rada masa wannan suna ce sayyidul istighfar an yaqula al'abdu bawa yace allahumma anta rabbi la ilaha illa ant ya allah kai ne ubangiji na babu abin bauta da gaskiya sai kai wannan gabobi gaba jumla zamu ga cewa ta kunshi tabbatar da rububiyya ga Allah ta'ala da kuma tabbatar da uluhiyya gare shi bawa yana i'tirafi yana ikirari da tabbatarwa cewa ba shi da wani ubangiji mahalicci wanda yake bashi yake hana shi wanda yake azurta shi wanda komai nashi yake a hannunsa wanda gaba ɗaya rayuwarsa da mutuwarsa take hannunsa sai Allah ta'ala saboda haka akwai tabbatarwa da Allah rububiyya tawassuli ta hanyar tabbatarwa da Allah rububiyyarsa wato kadaita shi da ayyukansa waɗanda babu wani wanda ya tarayya da shi a cikinsu babu wani wanda ya tarayya da shi a cikin ɗaya daga cikin waɗannan ayyuka waɗanda su ne ayyuka na rububiyyarsa saboda haka bawa yayin da ya ce allahumma anta rabbi ya sallama wa ubangiji ta'ala cewa komai nashi yana hannun Allah ta'ala sai yadda ya yi da shi kuma duk wata ni'imar da take a hannunsa ko yake moratta daga Allah take shi yayi masa sannan ya kunshi tabbatarwa da Allah uluhiyya shine la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai saboda haka anan akwai tabbatarwa da Allah ta'ala uluhiyarsa, cewa shi kadai ne ya cancanta a bauta masa. Wato dukkan wani aiki wanda yake bauta ne, to babu wanda ya cancance shi sai Allah ta'ala. Saboda me? Saboda shi ne Allah, saboda shi ne Ar-Rabb. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa fa'budu. Saboda haka Ubangiji ta'ala kasancewarsa shi ne Ar-Rabb, shi ne ya halitta, ya halicci dukkan abin da zaka gani da wanda ba za ka iya gani ba, shi ne ya yi ka daga babu, ya baka ci da sha da lafiya da dukkan bukatunka na yau da gobe. Kaga ashe babu wani wanda ya cancanta ka miƙawa ayyukanka na bauta sai shi kadai, sawa'un bauta ce wacce take da alaka da zuciya ko ayyukan zuciya, kamar tawakkali ga Allah ta'ala da soyayya ga Ubangiji ta'ala da tsoro na koli da ainihin fata daga wajensa. Ka ji cewa Allah ta'ala za ka yi ma wannan shi kadai, ko kuma ibada ce wacce ta shafi gaɓoɓi, ibada wacce muke yin ta da gaɓoɓinmu, ruku'u da sujjada da tsayuwa domin ibada. Ka ji cewa dukkan waɗannan kana yin su ne ga Allah ta'ala, saboda haka da sallarka da azuminka da zakkarka da hajjinka duk kana yin su ne don Allah, kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai. To saboda kasancewar ka yi itirafi da rububiyya, wannan yasa dole ka yarda cewa kuma uluhiyya ma tashi ce shi kadai. Duk mutumin da ya yarda cewa Allah ta'ala shi ne ya yi halitta daga babu, shi yake bayarwa ya hana, shi ne yake da ikon gudanar da sammai da ƙasa, to babu shakka ya wajaba a kan wannan mutum ya yi itirafi kuma da cewa Allah shi kadai ya cancanci a bauta masa. Khalaqtani, ka halicce ni, saboda ka tabbatarwa da Allah ta'ala halitta, wato ka samar da ni, kai ne ka samar da ni daga babu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, da babu ku sai yayi ku, ya samar da ku, wanda wannan ita kanta wata babbar ni'ima ce da Allah ta'ala ya wa bawa. Babu wani wanda zai iya masa wannan ni'ima sai Allah ta'ala shi kadai. Saboda haka ya tabbatarwa da Allah cewa shine ya halicce shi, tunda shi ya halicce shi kaga shi yake da iko da shi, don haka shi zai sa shi, shi zai hana shi, shi ne wanda yake da al'amur. Shi yasa Allah ta'ala ce alalahul khalqu wal amr, halitta tashi ce, don haka shi yake halitta, tunda shi yake da halitta, to saboda haka al'amur ma ya kama ya zama nashi ne, ya wajaba ya zama nashi ne, ma'ana ya zama shi kadai ne zai ba da doka wanda yake wajibi kowa ya bi wannan doka, kuma dukkan wata dokar da ta saba wa tashi a batta, saboda shi ne yake da al-khalqu. Wanda yake da al-khalqu shi ya kamata ya zama yana da al-amru, ce alalahul khalqu wal amru. Wal amru anan yana nufin al-awamiru shar'iyya wan nawahi, shi yake da umarni na ya sa ka yi ko umarni na ya hana ka kai. Al-amru anan ya kunshi umarni na wato abin nan na kai kaza, ko kuma a yi maka umarnin ka bar kaza, shi su ne annawahi. Saboda haka wannan ita ce kuma shari'a gaba ɗaya, daman shari'a ta duru bainal amri wan nahi, ko dai a ce yi kaza ko a ce ka bar kaza, hannun nan ko ya zama umarnin ne, ko ya zama na wajibi, ko ya zama na mustahabbi, hannun nan ko ya zama na hurma, na tahrim ne, na haramci ne, ko kuma ya zama na istihbabi. To wannan ita ce shari'a gaba ɗaya. Saboda haka a nan bawa ya yi itirafi, ya yi ikirari, ya yarda cewa Allah ta'ala shi ne mahaliccinsa, ba don komai ba, don ya yarda da cewa ashe Allah ta'ala ya kamata ko ya wajaba ya bautawa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci mutane da aljannu ba sai don su bauta mu. Saboda haka halittar da yayi ta ne domin bauta. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan, saboda haka Ubangiji ta'ala bai halitta dan kawai wasa ba. Wa ana abduka, kuma ni bawanka ne. Saboda haka anan akwai wato itirafi, ikirari da cewa shi bawa yake ga Allah. Saboda haka yana nuna cewa al-inkisar wa dhullu wal khudu dukkan su ga Allah ta'ala suke. Ya kaskantar da kai ga Allah ta'ala, ya risina masa. Saboda haka shi a gaban Allah ta'ala ba kowa bane, ba komai bane, saboda shi bawa ne. Bawa kuwa dole ya bi umarnin wanda yake shugabansa ko ubangidansa ko ubangijinsa. Saboda haka shi bawa yake ga Allah, yayi ikirari da cewa Allah ta'ala shine abun bautarsa, shi kuma bawa yake gare shi. Don haka wannan yana nuna cewa shi mai kaskantar da kai ne, mai risinawa ne da sallamawa da saduda ga Allah. kamar yadda bawa yake sallamawa ga ubangidansa, to haka shi ma zai sallamawa ubangiji ta'ala ya saduda da dukkan abubuwan da ubangiji ta'ala ya masa umarni da shi ko ya hana shi ko abin da Allah ta'ala ya kaddara masa na rayuwa. Saboda haka akwai itirafi ga ubudiyar Allah, ga ubudiyar sa ga bawa ta'ala, ga Allah ta'ala. Wa ana ala ahdika, sannan yace kuma ina nan bisa alkawarinka, bisa yarjejeniyarka. Ubangiji ta'ala ya riki alkawari daga dukkan wani dan adam ko dukkan wata halitta ta Allah ta'ala akan cewa za su yi wa Allah ta'ala biyayya, za su bi umarninsa, za su bi wahayinsa, za su bi manzannin da Allah ta'ala zai aiko musu, za su yi aiki da littattafan da Allah ta'ala zai saukar musu, da haka za su bi shari'arsa sau da kafa. Wannan shine al'ahad da yake tsakanin bawa da ubangijinsa. Alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an'buduni hadha siratal mustaqim. Da haka wannan alkawari ne tsakanin ko yarjejeniya ce tsakanin Allah ta'ala da bayinsa, cewa su kada su bi shaydan, kada su bauta wa shaydan, su bauta wa Allah shi kadai, kuma dukkan wani dan abin nan, dukkan wani dan adam ko mutum ko aljan suka sallamawa ubangiji ta'ala da wannan, suka yarda da wannan yarjejeniya. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawma alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu innama ashraka aba'una min qabl wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilu. Allah ta'ala yake cewa ka tuna lokacin da muka riki alkawari, wato lokacin da muka riki alkawari daga na zuriyar annabi Adam alayhi salam lokacin da suna cikin tsuntsun iyayensu, cewa ba za su bauta wa kowa sai Allah ba, cewa ba wani abun bauta ko ba wani ubangiji da suke da shi sai Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala, ba ni ne ubangijinku ba, ba ni ne mahaliccinku mai ni'imta ku ba, suka ce eh kai ne, mun shaida Allah ya yi wannan domin kada daga baya ku zo ku ce ba ku san da wannan ba. Saboda haka wannan shi ne al'ahad da yake tsakanin bawa da ubangijinsa, ko ya yarda ko bai yarda ba, akwai wannan yarjejeniya wanda take nuna cewa tun a karan farko dan adam Allah ta'ala ya halice shi akan fitira, ya halice shi akan fitira ta yi wa Allah biyayya. Saboda haka daga baya yake wato bijire wa Allah yayin da ya bi hanyar shaidan, yayin da ya bi hanyar shaidan shikenan sai ya kasance ya bar Allah ta'ala. Kuma wannan ita ce amanar, shi wannan ahad din shine amanar da take tsakanin Allah ta'ala da bayinsa, kunce da mutane da dan adam wanda ya dauka. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Saboda haka dan adam tun karan farko yace ya ji ya bi, saboda haka ya yadda zai karbi wannan amanar. Amanar ita ce at-taklif, taklifi da Allah ta'ala zai yi masa na cewa if'al aw la taf'al, yi kaza ko kar kai kaza, wanda shine manhajul hayat, shine tsarin rayuwar da Allah ta'ala ya sa wa dan adam. To dan adam yace zai iya dauka, zai iya karbar taklifi, to shi yasa a cikin wannan istighfari bawa yake ikirari da cewa yana nan akan wannan alkawari, bai sauka daga kan wannan alkawari ba kuma zai saba shi ba, dan ubangiji ta'ala ya cika masa nashi alkawari. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, daga ku cika alkawari na zan cika muku naku alkawarin. Wa wa'adika, da ainihin alkawarin da kai bada labari na cewa duk wani wanda zai maka biyayya zaka sa kanka masa, cewa yayi imani ya yarda cewa abinda Allah ta'ala duk ya bada labari na sakamako da zai bawa dukkan wani wanda ya masa da'a, ya yarda da wannan labarin. Saboda haka ubangiji ina na akan wannan, zan bauta maka kamar yadda na dau alkawari, kuma na yarda cewa zaka yi mun sakayya akan wannan bautar. Shine ala ahdika wa wa'dika, ala ahdika ina nan akan cewa zan bauta maka kamar yadda muka yi alkawari tsakanina da kai, sannan kuma ina nan akan yarda da cewa akwai sakamako da zaka bani kamar yadda ka bada labari. Saboda haka wa'ad shine gaskata abinda Allah ta'ala ya alkawari zai bawa dukkan wani wanda ya bauta masa na sakamako na lada a ranar gobe kiyama. wannan daidai yake da fadar annabi sallallahu alaihi wa sallama man qama ramadana imanan wa ihtisaban wa man sama ramadana imanan wa ihtisaban imanan wa ihtisaban yana mai imani da cewa Allah ta'ala ya dora masa wannan ya farlanta masa shine ahdi kadin wa ihtisaban kuma yana san yana tsammanin samun wannan ladan saboda haka shine wa'adi kadin don haka dan adam yana kirarin cewa yana kan wannan bai canza ba sai ya ce mastafatu sai ya yi togaciya da cewa gwargwadon ikonsa saboda ya nuna cewa komai zai yi shi ne bisa abin da yake da iko akai kuma wannan yana nuna maka cewa ashe Allah ta'ala ya ba wa dan adam istita'a wanda da ita zai iya aikin da Ubangiji ta'ala ya wajabta masa na yayi kaza ko ya bar kaza don haka kaga ashe dan adam ba tilasta shi ake yana yin abin da bai so ba kamar yadda wata aqida ta aljabariya take fada take cewa dan adam ba shi da wata istita'a duk abin da yayi kawai nan kawai Ubangiji ta'ala ya hankada shi saboda haka shi ba shi da katabus kamar abin nan ne kamar waraqush shajar ne ko waraqatu shajar fi mahabbir rih kamar ganyen itaciya ne a gurin kadawar iska inda iska take kada ganyen da yake jikin itaciya yake jikin reshe iska tana kada duk inda ta kada nan zai kada saboda ka in ta kada gabas ya kada gabas in ta kada yamma ya kada yamma kudu arewa arewa to saboda ka su a aqida suna ga haka shi ma dan adam yake ba ya da wata isda'a ta karan kansa komai yayi kawai babu wani wanda yake yin wannan sai Allah to wannan ya saba wa aqida ta ahlus sunna aqida ta ahlus sunna Allah ta'ala ya ba wa dan adam iko ne abu ko ya ki illa iyaka dai duk abin da dan adam zai ba zai fita daga mashi'ar Allah ba zai Allah ta'ala shi ya bashi wannan mashi'a din don haka mashi'a sa karkashin mashi'ar Allah take ba zai yi wani abin da Allah ma sha ahu ba domin idan har dan adam zai yi wani tasarrufin da ba shi Allah ta'ala yake mashi'ar Allah ba ta alaka da shi ba to kenan dan adam yana da wani abin da zai yafi karfin Allah wanda kuma kudrar Allah ta fi karfin haka shi yasa Allah ta'ala da yace liman sha'a bikum an yastaqim sai ce wa ma tasha'una illa an yasha Allah ya tabbatar wa dan adam mashi'a cewa yana da dama shi ma ne ya zabi abin da zai yi na istiqama to amma mashi'a sa tana karkashin mashi'ar Allah sai shi yasa ce wa ma tasha'una illa an yasha Allah to saboda kaga ashe dan adam yana da istita'a ta yayi kaza ko ya bar kaza to wannan istita'a din ta bisa ga wannan istita'a din Allah ta'ala zai hukunta shi tunda ya bashi wata istita'a na yayi kaza ko ya bar kaza in yaki kaga da gangan yaki to a karkashin wannan Ubangiji ta'ala zai hukunta shi shi yasa anan ce mastafa'atu tana tabbatarwa da cewa dan adam yana da istita'a mastafa'atu ay qadar istita'ati gwargwadon iko na Allah ta'ala ya ce fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gwargwadon ikonku wasu mutane wani lokaci ana khalqi tsakanin al-istita'a da al-ajiz ko al-kasir al-istita'a da al-kasir wani lokaci mutum zai iya abin amma saboda kasala sai ce ba zai iya ba to kaga wannan ba zai wa Allah wayo ba don Allah ta'ala ya sanin hakikanin abin da ya bashi na iko yayi abu ko yake saboda haka sai mutum a ce yi kaza zai iya yi amma sai ce ba zan iya ba kuma Allah ya ce fattaqullaha mastata'tu wani lokaci kawai tsabar kasala ce da ragwanci a kiyin abu in an yi magana sai ci fata kullahi masfatu ko a ce inna dinullahi yusur dinullahi yusur haka yake yusur ne amma abinda yake nufi dinullahi yusur duk wani abu da shari'a ta zo da shi to akwai sauki a ciki in ka tuhumi akwai tsanani a ciki to kaga wannan gurbataccen tunaninka ne gurbataccen kwakwalwarka ce ba haka addinin yake ba addinin Allah wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra sannan yace a'udhu bika min sharri ma sana'tu ina neman ka tsare ni daga sharrin abin da na aikata ashe kaga uban ashe kaga bawa yana aiki shi yake aiki da kansa ubangiji ta'ala ya bashi wannan dama kuma ana dangana wa bawa aiki a ce yayi kaza ko bai yi ba sabanin waccan aqida ta jabariya da suke cewa aikin ba nashi bane cewa la fa'ila illallah wanda shi ne wasu daga cikin gulatul mutasawwifa suka dauka har ma suke kore laifuffuka da suka yi daga kawunansu saboda haka za su yi laifi amma su yi la fa'ila illallah don haka abinda suka yi Allah ne ba su suka yi ba don don haka gabobin su kawai din nan gabobi ne Allah ya ba su amma shi yake motsa gabobin tunda shi yake motsa gabobin to kaga su ba abin nan ba su da wani katabu zai da cewa asura kamar gashi su suke a zahiri kamar su suke yi suna sifanta istida'a ta dan adam ko kudura ta dan adam da kudurar ubangiji cewa kamar mutane ne guda biyu daya kakkarfa wato abin kato maji karfi lafiyayye da wani kuma wanda yake busasshe mai shanyanyen hannaye mara lafiya saboda haka a kawo wani katan dutse mai nauyin tsiya a ce su daga saboda haka kowa ya sa hannunsa a jikin wannan dutse a ciccuba shi ce to kaga a zahiri gashi wannan dan labuban ya shi aka daga amma kuma waye mai dagawar ce kakkarfan shine mai dagawar wannan kawai dai an ga hannunsa a jikin dutsen ne suka ce to haka aikin Allah yake haka aikin mutun yake tare da kudurar Allah to kaga wannan kawai su ce ma baya da wata kudurar baya da wani abu tare da shi kaga in suka fada ka ba sa so su fada ka wannan shine abinda aqidar ash'ariyya take tabbatarwa suna tabbatarwa da dan adam wannan damar amma kuma suna mata wannan tafsirin in suka mata wannan tafsirin in ka koma ka tsaya kai tunani sai ka kawai ai sun kore ne amma ba su fito sun kore din ba a zahiri to anan sai ya ce a'udhu bika min sharri ma sanatu ya tabbatar da cewa laifi nashi ne saboda in wani abu ya faru daga gare shi na sharri to shi yayi ba zai jingina wa Allah wannan aikin ba saboda haka Allah ta'ala ayyukansa gaba ɗaya af'aluhu kulluha khairun mahd babu wani abu wanda yake sharri a cikin ayyukan Allah babu sharri a cikin ayyukan Allah shine abin da yazo a cikin addu'ar istiftah min salatil layl wanda muslim ya rawaito wa sharru laysa ilayka ana ba a jingina maka sharri saboda haka ayyukan Allah ta'ala gaba ɗaya alkhairun ne mahd sai dai abin da zai faru daga bawa na sharri shi ma min makhluqatillahi shi ma yana daga cikin halittar Allah ta'ala ya halicci wannan abin don babu wani abin da ba halittar Allah ba wallahu khalaqakum wa ta'malun Allah shi ya halicce ku shi ya halicci ayyukan da kuke saboda haka ayyukan halittar Allah ne abinda Allah ta'ala ya halitta bin nisbati lahu in aka jingira shi zuwa ga Allah ta'ala alkhairi ne zai iya kasancewa sharri ne saboda an jingina shi zuwa gare ka kai zuwa gare ka zai zama sharri saboda haka asharru laysa min af'alillahi wa innama huwa min maf'ulatihi laysa min af'alihi wa innama huwa min maf'ulatihi wa laysa min af'alihi saboda haka cikin sifofin Allah ta'ala da ayyukansa duka babu sharri dukkan su sifofi ne na kamala shi yasa anan sai ya jingina abin zuwa gare shi yace a'udhu bika min sharri ma sana'tu ina neman ka tsare ni daga sharrin abin da na aikata kaga ashe kenan wani yazo yayi wani abu in an tutube shi yace haka Allah ya kaddara mun baya da kaga wannan ba zai samu mafita ba ya kamata yayi itirafi yadda cewa shi ya aikata min sharri ma sana'tu sannan ciki akwai tabbatarwa da Allah kudura cewa Allah ta'ala shike da kudura shike da kuwa don haka gurin shi ake neman mafaka babu wanda zai iya baka mafaka ya tsare ka daga abinda zai iya cutar maka ya cutar da kai sai Allah qul inni lan yujirani min Allahi ahad wa lan ajida min dunihi multahada saboda haka babu wani wanda zai iya bada mafaka ya tsare bawa sai Allah ta'ala shi yasa ya ce a'udhu bika kaga a'udhu bika isti'aza ce da wanda yake da kudura da kuwa dan baka isti'aza ga wanda ba shi da katabus baka iya zuwa ka neman fakewa gurin wanda ba zai iya baka mafaka ba dole kana kafikewa ne gurin wanda ya isa ya baka mafaka saboda haka anan akwai tabbatarwa da Allah cikakkiyar kudura akwai tabbatarwa da Allah ikonsa shine ma'anar la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah babu wata dabara da ni dan adam nake da ita ta wata kaina in ba da taimakonka ba haka nan ba ni da wani karfi na wani kaina sai da taimakonka saboda haka duk abin da zan yi sai da taimakonka zan yi shine a'udhu bika min sharri ma sana'tu saboda haka anan akwai ikirarin bawa da laifinsa bawa yayi ikirari ya yadda cewa shi mai laifi ne ya yadda cewa shi mai laifi ne shi mai gajiyawa ne shi mai taksiri ne shi mai taksiri ne, shi yasa a gaba yace abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi, ina komawa gare ka da ni'imar da kai min, wato duk abinda nake ciki ni'ima ce daga Allah. Wama bikum min ni'matin fa ma bikum min ni'mati wama bikum min ni'matin fa min Allah, duk abinda ke tattare kuke tare da shi na ni'ima to daga Allah ne. Saboda haka dukkan wata ni'imar da yanzu nake jin dadin ta, nake more mata tun daga halitta ta da abinda Allah ta'ala ya bani na rayuwa da abinda ya bani na lafiya da abinda ya bani na arziki na ci da sha da kasar da ya bani nake takawa da inuwar da ya bani nake sha, dukkan waɗannan ni'imomi da wanda nake gani da wanda bana gani da waɗanda na sani da waɗanda ma ban sani ba, dukkan Allah ne. Saboda kaga akwai anan akwai abinda malamai suke cewa mushahadatul minna, mushahadatul minna, wato kaga irin baiwar da Allah ta'ala ya maka ta komai ka rika ganin cewa kyauta ce Ubangiji ta'ala ya maka. Don haka al-insan wani suke al-insan kamar da wani masanin Allah yake cewa al-insan yasiru baina mushahadatul minna, baina mushahadatul minna wa mutalabati aibin wa mutala'ati aibin nafsi wal amal wa mutala'a wa mutala'ati aibin nafsi wal amal, wato dan adam tafiyarsa zuwa ga Allah wacce zai yi ta kuma ya cimma bukatarsa ya samu biyan bukata a cikin wannan tafiya zuwa ga Allah, to zai yi ta ne tsakankanin hango ni'imomin da Allah ta'ala ya masa da kuma hango gazawarsa da kuskurensa da aibinsa. Ya rika hango ni'imomin da Allah ta'ala ya masa wanda shi ne zai tunkuɗa shi ya sa shi ya rika gode wa Allah, ya zama mai godiya ga Allah ta'ala, ya zama yana da alhamdu wa shukuru. Duk sanda kake hango ni'imomin da Allah ya maka to zaka rika gode masa, gode wannan tashi da zaka yi ma zata iya saka, zata saka bautar Allah, dan bautawarka ga Allah da biyarka ga umarninsa wani bangare ne na godiya gare shi. Shi yasa ce wa abu'u bi dhanbi, wa abu'u bi dhanbi shine mutalabat mutala'ati aibin nafsi wal amal, ka rika hango aibin kanka cewa kai mai aibi ne, kai mai laifi ne, aikinka akwai kurakurai, akwai gazawa, akwai kasawa a ciki, abinda Allah ta'ala ya maka na ni'ima aikinka ba zai isa ka biya shi ba. Don haka duk yadda ka kai ga godewa Allah ta'ala, ga bautawa Allah ta'ala, kana ganin cewa baka kai ga abinda Allah ta'ala yake bukata a wajenka ba, kuma ko me yayi maka na azaba ko na ukuba ka cancanci haka, ba za ka ga cewa akwai wani abin da Allah zai maka ba cewa ya zalunce ka, saboda ni'imomin da ya maka sun fi karfin ka biya su ko ka yi wa Allah ta'ala abin da ya cancanci wannan ni'imar da ya maka. Sannan kuma ga aibin da yake tattare da kai, da gazawar da take tattare da kai, da kusuri da kasawa da take tare da kai, kaga ashe da Allah ta'ala zai azabta ka, zai azabta ka ne bisa cancanta, ba yana mai zalunta ba, ba yana mai zalunci ba. Shi yasa hadisi ya tabbata a cikin sunan Abi Dawud da sunan Tirmizi, wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da a ce zan azabta ko zan kama waɗanda suke halitta ta a sammai da ƙasai, da na azabta su ba ina mai zalunta su ba. Law azzaba Allahu ahla samawatihi wa ahla ardihi la'azzabahum wa huwa ghayru zalimin lahum, da zai musu azaba to da yayi musu azaba yana ba mai na mai zalunta su ba. A ce dukkan halittar da Allah ya yi a sama da wacce ya yi a ƙasa gaba ɗaya Ubangiji ta'ala alƙiyama ta tashi ya tarkata su dai zuwa su a wuta, to in yi haka ba a ce ya yi zalunci, saboda ba yadda za a yi a ce abinda ya yi musu sun iya biyansa. Haka nan idan Ubangiji ta'ala ya sakanka musu, sakamakon da zai musu zai kasance ya fi ayyukansu alkhairi, duk abinda zai ba su na sakamako, duk irin yawan aikinsu da girman aikinsu ba zai kai abinda zai ba su na sakamako ba. Saboda haka kaga wannan shine abinda dan adam baya rabuwa da shi ko da yaushe, inda tafiyarsa yake yi zuwa ga Allah ta'ala, to ya tafi a tsakankanin waɗannan fukafukai guda biyu, mushahadatul minna sannan wa mutalabatu wa mutala'ati aibin nafs wal amal, yana ganin baiwar da Allah ta'ala ya masa, yana ganin kuma kasawarsa, don haka dan adam yake tsakankanin abu guda biyu, wato yake tsakanin abubuwa guda biyu, wato yake tsakanin zalunci, wato godiya ga Allah ta'ala, ashukur da kuma al-istighfar. Ashukur da al-istighfar, shi yasa malami suke cewa wajibi ko dole ne kowane dan adam ya zama yana da wato limfasawa guda biyu, ko numfashi guda biyu. Numfashi sa daya ya kasance godiya ce ga Allah ta'ala bisa ni'imomin da ya masa, daya limfashin kuma ya zama istighfari. Shi yasa kamar yadda aka haikaito Al-Hasan al-Basri, wata rana ya shiga masallaci sai ya ga wani saurayi zaune bai shigo halka ta karatu ba, sai yake ce masa kayya ba za ka shigo gurin karatu ba, sai yake cewa kullun nakan waye gari, inji shi dan matashi, kullun nakan waye gari in ga cewa a tare da ni akwai wata ni'ima da tana buƙatar in gode wa Allah akan ta, akwai wata gazawa da yake dan zunubi da yake buƙatar in istighfari, saboda haka ban yi abin da zan iya gamawa da godiya ba, ban kuma yi abin da zan iya gama da istighfarin zunubi na ba. Daga nan Al-Hasan al-Basri yake cewa ashhadu annaka afqahu min al-Hasan, kafi al-Hasan fahimtar addini, ko kafi shi fahimtar Allah. Saboda haka al-insanu baina nafasain, tsakanin numfasawa biyu yake, numfasawa godiya ga Allah ta'ala bisa ni'imomin da ya masa, da kuma numfasawa ta yi istighfari ga Ubangiji ta'ala. Saboda imma dai ya kasance yana cikin atta'ibina, ko ya kasance yana cikin azzalimina, babu kaso na uku. Ko dai ka zama cikin atta'ibina, wanda kake tuba kullum zuwa ga Allah, ko ka zama baka cikin su kana cikin azzalimi, da cewa man lam yatub fa ulaika humu zalim, ko akwai uku na uku, babu na uku. Saboda wanda bai tuba ba to azzalimi ne, haka ko ka zama cikin masu tuba, ko ka zama cikin waɗanda suke azzalimi. Kamar yadda Allah ta'ala yake cewa yu'azzibu Allahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-mushrikina wal-mushrikati wa yatubu Allahu 'ala al-mu'minina wal-mu'minat, ko ka zama cikin waɗanda Allah zai azabta mu'azzabina, ko ka zama cikin at-tawwabin. Da haka yace faghfirli, to kaga dukkan waɗannan abubuwan da suka gabata tawassuli ne, neman kamun kafa yake da Allah ta'ala ta hanyar tabbatar masa da manya-manyan sifofinsa da ayyukansa, da kuma shi kuma ya rika nuna gazawarsa. Shi yasa addu'ar da ta kunshi wannan ita ce sama da kowace addu'a. Addu'ar da za ta kunshi bawa ya yi itirafi na farko, bawa ya bi Allah da sifofinsa masu girma, sannan kuma ta kunshi itiraf bi ubudiyyatillahi ta'ala, bawa ya ji cewa shi bawan Allah ne, mai kaskantar da kai ne, shi ba kowa bane a gurin Allah. To duk addu'ar da ta kunshi waɗannan abubuwa guda biyu, to tafi kowace addu'a. Saboda haka yayi tawassuli da i'tirafi da rububiyyar Allah da uluhiyyarsa da ubudiyyarsa shi ga Allah ta'ala, sannan kuma har ila yau yayi i'tirafi da cewa shi mai gazawa ne, shi mai laifi ne, shi bai isa ba sai yadda Allah ta'ala yayi da shi. To babu shakka wannan mukami ne wanda yake babba, mukami ne babba. Bawa ya ji cewa dukkan wata raraka da za a yi masa ba shi da wanda zai taimaka masa sai Allah. Yayin da ya shiga hannun abokin gabansa yake kokarin halaka shi, ya kasance shi kuma yana tawayewaye zuwa ga Allah ta'ala wanda zai kubutar da shi. Yana hannun aduwuhu, aduwun nan nasa yana kokarin halaka shi, shi kuma yuksirul iltifata ila sayyidihi wa rabbi, yana waiwaya yana kiran ya Allah ka taimaka min, ka kawo min dauki, ka agaje ni, ka raba ni da abokin gaban nan naka. To makamin da yafi wannan shine lokacin da zai zama a hannun sayyiduhu, a ce abin nan shugabansa wanda yake ubangijinsa shine yake ya kama shi, yake kokarin matse shi, ya rika cewa ya Allah ko me kai min soyayyarka ba za ta fita daga zuciyata ba. saboda haka duk abin da zai zaka yi mun to kai ne ko mai cito na shine Allahumma la manja wala malja minka illa ilayk wa dhannu alla malja min Allah illa ilayk saboda haka kana hannun ubangiji kana hannun kamun sa amma kuma shi kake waiwaya har ila yau ba lokacin da zaka ji wani abu ya same ka ba kai fushi da Allah akwai wanda idan ransa ya baci to zai iya fadar komai ma na saban Allah wai ransa ne ya baci tunda ransa ya baci to bara shi ma ya bata wa Allah wanda wannan zai cutar da Allah ta'ala wa man yanqalib ala aqibihi falan yadur Allah shay'a to saboda haka sai yace faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ka gafarta mu domin babu mai gafarta zunubi sai kai saboda haka wannan shine nihayar shine gayar abin da yake nema wanda ita ce kuma gaya ta dukkan annabawa ina jin mun yi wannan a baya dukkan annabawa abin da suka nema gurin Allah ta'ala ya yafe musu ya yi musu gafara saboda haka duk fafutukar da dan adam yake shine ya samu wannan gafara ta ubangiji kuma Allah ta'ala shike da ikon wannan wa man yaghfiru dhunuba illa Allah to kaga idan ka dubi wannan zaka ga tabbas lalle wannan sayyidul istighfari duk wannan shimfidar da kai da wannan raragefa da kai tai da kaskantar da kai gaban ubangiji ka nuna rashin wato ka nuna gazawarka da kasawarka da cewa baka isa komai ba duk kai shi ne saboda ka samu gafarar Allah ce faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta sai annabi ya ce to wanda ya faɗi wannan idza asbaha mu'minan biha yana mai imani da ita wato ba kawai ya saba faɗa ba ya faɗa a'a yana faɗa yana mai halarto abin da yake faɗa wanda haka ake bukata lokacin da kake zikiri kake ambatan Allah ya zama da zuciyarka tana halarto maka kalmomin da kake amfani da su suna shiga kokon zuciyarka suna shiga ruhinka ba kawai su zama kalmomi ne kake faɗar su akan harshe ba suna bin iska wannan ba su da tasirin sai da za su ratsa zuciya kuma duka wata addu'a haka take tasirin ta yadda za ta shiga zuciyar mai yinta yayin da mai bawa yake addu'a amma addu'a ta shi ba ta wuce kalmomi da yake maimaita su ba kawai a bakinsa amma zuciyarsa ba ta ma san me yake faɗa ba to wannan addu'ar bata karbuwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka sani wa alamu bi anna allaha la yaqbalu du'a kulli ghafilin lahi duk wanda yake alghafil allahi gafalalle shine wanda bai san me yake yi sannan ya zama mai wargi mai wasa to Allah ba karba addu'arsa sai ya zama na faɗa yake yi amma baya tasiri saboda haka shi yasa annabi yace man qala idza asbaha mu'minan biha famata min yawmihi ya mutu a wannan ginin ya faɗi wannan har zuci a wannan ginin Allah ya karɓi ransa annabi ce da khalal janna wa man qalaha idza amsa wanda da yamma idza asbaha yana nufin tun daga safiya wasu ce daga hudu al-fijr ce daga fitowar rana har zuwa yamma dukkan sa sunan sa masa har zuwa al'asar dukkan abin da afwa zuwa sabah dukkan shi zuwa sabah zuwa al'asar zuwa sabah ne daga al'asar har zuwa faduwar rana masa ne an gane ko in mutum bai samu ya faɗa ba har zuwa hudu al-fijr duk yana cikin masa to a ɗan tsakankanin waɗannan lokuta in ka faɗi wannan ko da safe ko da yamma mu'minan biha fa bata min lailatihi ya mutu a wannan daren da khalal janna zai shiga aljanna
قال يا عبادي إني أردت أطعمكم يا عبادي كلهم معاري إلا من كسبتوه فاستكسوني أكسبه يا عبادي كلهم ضال إلا من هلكوه فاستهدوني أهلكه يا عبادي إنكم لن تفلحوا ضري فتضروني
ضري إلى يدك ضري
فتضروني ولن تفلحوا نفعي فترفعوني
تطعنا. وفي الحديث الصحيح يا تبت حديثي صحيح وانا حديثي حديث مسلم نه امام مسلم يروتوش بايا چكن سيو البخاري حديث ابو سعيد ابو ادريس الخولاني تو دم بابا اناكا سيكا سيدا كي ينا چنگ غبا كده اكو اناكا كو نيما اكو ko raka to wannan baba da shi sanya zai sai mu dakata ko mu tsallake to heje can to shike to ku juya wannan hadisi abu idris al-khawlani shi ruwaito shi daga abu dharr al-ghifari radiyallahu ta'ala anhu wanda malamai suke cewa huwa ashrafu hadisi ahli shaf hadisin da yafi kowanne martaba da daraja daga cikin hadisan da mutanen shaf suka rawaito muslim ya rawaito shi baya cikin bukhari akwai shi a musnad imam ahmad akwai shi a wasu littafai kuma wasu malamai sun yi masa sharhi ibnu taymiya ya yi wannan hadisi sharhi yana nan cikin majmu'ul fatawa ya yi sharhin wani hadisi ibnu rajab ya yi masa sharhi a mustaqil ya ware sa shi kadai ya masa sharhi sannan kuma ya yi masa sharhi a cikin littafinsa jami'ul ulum wal hikam sharhin al-arba'una an-nawawiyya gaje shi ne hadisi na 24 ne ko a cikin al-arba'una an-nawawiyya hadisi ne wannan nau'in hadisan da ake kira al-hadith al-qudsi hadisin da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito shi daga Allah ta'ala saboda haka hadisi ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito shi ne daga Allah ta'ala saboda haka Allah ta'ala shi yake magana ba yadda aka san sauran hadisi da muka sani ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake fada wanda Allah ta'ala ne yake fada wasu malami suna cewa lafazin sa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'anar sa daga Allah to amma wannan maganar ba daidai bace al-aslu shine da lafazin sa da ma'anar sa duk daga Allah ne ba zai yi ba wato fadar cewa lafazin sa daga Allah abinda daga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'anar sa daga Allah wato anan akwai kokarin korewa Allah ta'ala ita wannan maganar shi kawai kinsawa annabi sallallahu alaihi wasallam akai ma'anar shi kuma ya fade ta da lafazin sa wanda kuma ba haka bane in ka faɗa haka to kana buƙatar ka kawo dalili in aka ce qala Allahu ta'ala ya ibadi to lafazin wannan na Allah ne bambancin sa da alqur'ani na farko alqur'ani muta'abbadun bi tilawatihi duk lafazi daya duk harafi daya da zaka karanta na alqur'ani kana da lada duk harafi daya in ka karanta kamar yadda ya tabbata hadisi Abdullahi dan Mas'ud yana cikin sunan Tirmidhi wa ghairihi النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فله من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها ولا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف النبي صلى الله عليه وسلم يجي وند يكرنت القرآن في قوة حرف ينادى حسنة فينادى لادا شككي كما قوة لادا زعن كاشي قدا قومة والحسنة بعشر أمثالها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها سنة يتشي بذن شيء لكو ألف لا ميم دوك حرفين إيه بني ألف حرفين لا من حرفين ميم حرفين سوى لك إنك شيء ألف لا ميم كان هذا لا دا ثلاثة وكان هذا لا دا أكو تككي ننك شدوها ثلاثة تو شيء حديث القدسي بها كبني حديث القدسي بها أذونا أي تتلاوة سكمين أكي تلاوة القرآن دان أسام لا دا sannan kuma alqur'ani mu'jizun ne, mu'jiza, mu'jiza ce, don haka babu wani wanda zai iya kawo kwatancin alqur'ani, babu wanda zai iya kirkirar wani abu kwatancin alqur'ani, amma shi hadisul kursi ba ce mu'jiza ba ce. Don haka mafiya yawancin hadisi da zaka ga hadisul kursi, mafiya yawancin su ma ba su inganta ba, waɗanda suka inganta a cikin hadisul kursi ya kaɗan, amma galibin su hadisai ne mawdu'ai, sai wanda suke da'ifu jiddan ba su inganta ba. Saboda haka shi babu ijazi a cikinsa kamar yadda yake da ijazi a cikin alqur'ani. Sannan hadisul kursi abin sanan alqur'ani ana sallah da shi, shi yake karantawa a sallah, ba a karanta hadisul kursi. Ba za ka zo ka gama fatiha ba ka ce ya ibadi ni haramta zuwa alqur'ani, shi za ka karanta kai sallah, kai sallah da shi. To da ire-iren waɗannan bambance-bambance da malamai suka ambata da yawa, sannan daga cikin irin bambancin su akwai shi hadisul kursi, ana ya halatta a ruwace shi da ma'ana, amma alqur'ani ba a ruwayarsa bil ma'ana. شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. الله تعالى يا قبائل نا حرمتا وكينا زالنج نا حرمتا وكينا زالنج وما ربك بظلام للعبيد وما الله يريد ظلما للعباد وما الله يريد ظلما للعالمين. إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة إن الله لا يظلم الناس شيئا. Saboda haka Allah ta'ala baya zalunci, bai zalunci kowa ba, ba kuma ya zaluntar kowa. Domin in ka ce az-zulmu shine at-tasarrufu fi haqqil ghairi, ka shiga haƙƙin wani shine tasarrufi, to akwai wani abin da ba haƙƙin Allah bane, komai na Allah ne. Saboda haka babu wani abin da Allah ta'ala zai ce yayi abu ba a cikin mulkinsa ba, ba abin da ya mallaka ba, ka taba abin da ba mallakar ka ba, kaga kai zalunci. To akwai abin da ba mallakar Allah ba, kaga babu. Shi yasa wancan hadisi da muka karanta na ɗazu, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa da a ce Allah ta'ala zai azabta dukkan wanda suke sama da ƙasa, zai azabta su huwa ghairu zalimin lahu, da a ce zai musu sakayya, da abinda zai sakanka musu yafi dai abinda suka yi na ayyukansu. Saboda haka babu maganar a jinginawa Allah ta'ala zalunci, Ubangiji ya haramta wa kansa zalunci. Don haka duk abinda Ubangiji ta'ala yake adalci ne, cewa ba rabbuka bizallamin lil'abid ko inna Allah la yazlimu an-nasa shay'an, anan ana tabbatarwa da Allah kamalul adli ne, cikar adalci, domin babu annafiul mahab a cikin sifofin Allah. Dukkan wani korewa da za a yi a cikin wata sifa daga cikin sifofin, a kore wata sifa, to ana nufin tabbatar da kamalar kishiyarta, ana kore wata sifa ce daga cikin sifofin da basu dace ga Allah ta isbati kamali diddiha. Ba wai kawai an kore wa Allah zalunci bane dan baya da ikon yayi, dan akwai wanda zaka kore masa zalunci saboda ba zai iya ba, wani saboda rago ne ko ya fi karfin sa, haka in an ce wani baya zalunci baya ban shi akai ba, baya ban shi akai ba, an ce baya zalunci ne saboda wai baya da karfi, bai isa ya taba wani ba, in ya taba wani zai shaka shi, saboda haka ka ce baya zalunci. To akwai wanda yake baya zalunci saboda az-zulmu la yaqumu bihi, saboda daman shi sifa daga cikin sifofin abin da ba zai yi sifanta shi da, kamar yanzu misali ka duba garu ko katanga ka ce hadal jidaru la yazlimu an-nas, katangan nan ko garin nan baya zaluntar mutane, daman ai az-zulmu la yaqumu bihi, ba kamar ka dubi mutum ka ce ba zalunci ba, dan akwai yiwuwar ya yi zalunci, amma daman gini wani abu ne, daman sifar zalunci ba ta dan faruwa da shi, bari har a kore masa. To saboda haka idan aka ce wa Allah ta'ala baya zalunci, ana nufin tabbatar masa da kamalar adalci, Allah mai cikakken adalci ne, ce la ni haramtu zulma ala nafsi, Allah shi yake haramta wa kansa abin da ya ga dama, babu mai haramtawa Allah ta'ala wani abu a kansa, babu mai wajabtawa Allah ta'ala, shi zai haramtawa kansa, shi zai wajabta kansa, kataba rabbukum ala nafsihi rahma, saboda Ubangiji ta'ala shi ne zai wajabtawa kansa, amma wani ba zai wajabtawa Allah ba, kana haqqan alaina nasrul mu'minin, haƙƙi ne a kanmu, ma'ana mu muka ɗora wa kanmu, babu wanda ya ce Allah ta'ala na wajabta maka yin wani abu. Don haka babu wani wanda zai iya wajabta wa Allah, babu kuma wanda zai iya haramta wa Allah, amma Allah ta'ala na iya haramta wa kansa. Sau ka ce haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalimu, na sanya zalunci a kanku da zan haramun ne don kanku zalunci kanku. Kanku zalunci kanku ko dai babban zalunci da ya fi kowanne shi ne shirka ga Allah, inna shirka la zulmun azim, ko kafirci wal kafiruna humu zalimun. Ko kuma zalunci ba waya zalunci kansa, ba waya zalunci kansa ta hanyar aikata laifuffuka, yayin da ba waya yake aikata laifuffuka yana zaluntar kansa ne. Ko kuma ya zalunci dan uwansa wato ta hanyar ya cutar da wani ko ya cinye masa haƙƙinsa ko ya hana shi haƙƙinsa. Lokaci yayi dole mu tsaya nan. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada na kuskure, Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.